Assalamu alaikum turawi. Barkaw da barkin yau. Mu barka da kasancewa da shirin ciwon kyamaci tare da ni ta isa muku. Yau a cikin shirin ciwon kyamaci za mu yi duba ne akan cin zarafi a zamantakewar aure da kuma wasu dalilai da ke haifar da matsalar tun farko. Da alamu dai mata sun fahimci cewa dole su tashi haikali domin samu ƴan uwansu daga cikin dangin matsalolin rayuwa domin al'umma ta samu waraka daga irin hali da ake ciki. Abin da ya sa kenan Mastery Institute of Applied Psychology ta shirya wani taro domin mata a nan Abuja. Na zanta da ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron, Maryam Jumu, a game da makasudin shirya irin wannan taro. Sai a biyo mu a cikin shirin ciwon kyamaci.
Ina ɗaya daga cikin organizers. Kamar idan kana da matsaloli, ta yaya za a gane kana da matsala a rayuwa, kuma ta yaya za ka yi improving a kan.
Kun ji bayani akan baiwa ma'aurata shawarwari kafin a yi aure, wanda wasu suka yi amana cewa shi ke janyo yawan mace-macen aure da kuma matsaloli da muke fuskanta musamman a arewacin Najeriya.
Abin da ake cewa premarital counseling, shawarwari da kuma lura da su akan hanyoyin da ya kamata su gina rayuwarsu ta aure kafin su shiga aure. Saboda ni na yi auren farko ban taɓa sanin cewa ma tsakanin mata da namiji ana faɗa ba. Wannan sabuwar rayuwar da na samu kaina duk da cewa dan uwana ne, yadda aka girman da ni daban da yanda shi ya samu tashi kansa, to muka zo muke ta samun matsalolin da ban gane ba. To daga baya mun rabu, na sake yin wani aure shi ma haka nan, saboda ba mun fito daga wuri daya ba, al'adunmu ba daya ba, muke ta samun matsaloli. Sannan kuma idan har values din ki are totally different from that of your spouse, values ɗaya da kuma abin da suke da muhimmanci a rayuwar ki, idan suka zama cewa suna da bambanci tsakanin ki da ke da shi wanda za ki aura din, to za a samu matsala, za a yi ta samun clash. Sannan akwai abin da muke cewa a Turanci, you cannot do marriage all by yourself, ba za ka iya yin aure kai kaɗai ba. Duk da cewa a wurarenmu musamman arewa ana cewa kada ka kawo wani bare kenan a cikin aure, to wannan maganar ba gaskiya ba ce. Tana mai tsata abin da ya sa, the question is wane ne ya kamata ka kawo cikin lamarin aure? Shi ya kamata ka sani, ba a ce ka kawo kowa da kowa ya san me kake cikin harka. Ta yadda za a samu sulhu tsakanin ma'aurata.
Ana samun batun cin zarafi tsakanin ma'aurata. Wani lokaci a daga gani namiji ne ke cin zarafin matarsa, wasu fa'ilin kuma su ke ga matan ne.
Ina son mutane su fahimci nau'o'in cin zarafi. Idan mace ce wani za ta gani idan mijinta ya dawo za ta hantare ta, ki ba shi ma abinci sai dai shi wani lokaci ya tafi ya je waje. Shi kuma namijin shi ma akwai wani lokaci za ta ga ya ki kanka matarsa. Yake barin ta kai mu'amala da 'yan uwansa. Mutane ya kamata su fahimci idan suna cikin zamantakewa na aure, su san lokacin da za su nemi taimako a kan wannan lamarin.
Kamar misali yadda nake ce miki, premarital counseling yana da kyau. To idan kuka zo under premarital counseling, akwai abubuwan da idan aka tambaye shi, za ki san cewa maybe yes, you can come and have a common ground, you can work on those issues. Sannan kuma akwai tun nan din kuma za ki iya fahimtar cewa idan fa aka yi auren nan, aka ci gaba da shirin auren nan, ba tare da an gane yadda za a tafiyar da auren nan ba bisa waɗannan matsalolin, to za a samu matsala. Kamar ni mutum ce mai son neman ilimi musamman na addini, na auri wanda bai damu da mace ta fita ta nemi addini ba, yana ganin a'a ki zauna gida, ai ke mace ce, you belong home. Gane to irin waɗannan. Ko kuma mace kina aikin gwamnati, ko kina son kina ra'ayin ki ci gaba da karatu, ko kuma ki wani aiki, ko kuma wani business, you know, ba ku zauna an tantance cewa yes wannan mijin ya yarda cewa eh lalle zan bar ki ki karatun ki ba, oh lalle zan bar ki ci gaba da aikin ki ba, ko kuma za ki yi sana'o'in ki ba. To idan ba a zauna an tantance wannan ba, tun a wurin premarital counseling ya kai iya zama matsala idan ba a samu yarjejeniya ba. Sannan namiji da idan ya dawo gida ana iya samun cin zarafi. To ni kamar yanzu misali zan iya baki misali da ni cewa na auri wanda idan ya fita ya dawo nake mishi kannu da ruwa, na ɗauko ruwa na bashi ma yana iya wasa mu ruwa, zai ci ai bai tambaye ni, kin gane, zai ci ai ban ce miki bani da kafa ko bani iya tashi in je in zo. duk wannan yana daya daga cikin cin zarafi kuma idan har ba ku fahimci juna na wani tsantsawan lokaci ba aka zo aka yi gaggawari za a iya samu matsalo lokacin ne halayen mutum na gaskiya na kwarai za su to idan aka samu dan wannan rata tsakanin aka zauna aka yi bayanai akan yadda za a tafiyar da aure to shine zaka iya fahimta saboda daga akwai tambayoyin da za a yi ma namiji ma ko mace za ki ga ni yasa sun taso da zahirin rai su ce ya za a yi musu irin wannan tambaya to duk wannan is the red flag yana nuni da cewa mutumin nan yana da matsala na an ga shi and you need to know and you need to be aware dan ka san ta yanda za ka handle wannan problem saboda idan ba marriage counseling ka je ka aure wani mai zahirin zuciya mai zahirin rai ya tashi ya yi ta wa'annan abubuwan nan ni is totally a stranger ba wanda ka sani bane ba wanda ka yi tunanin za ka tsara rayuwar ka shi kenan
Dr. Amina Ahmad Ibu, likitace, kuma tana ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya wannan taron.
Zaka ga mafi yawa abinda ko mafi yawancin abinda ke damun mutane matsalolin da ke damun su saboda rashin kwanciyar hankalin da aka samu kai a cikin ƙasa a yanzu mutane suna daukan abu a zukatan su abubuwa na damun su sai ka ga mutum ya kwanta bai tashi ba hawan jini ya damu mutane da sauransu saboda haka inda na samu kaina yanzu ba taimakawa mutane kawai nake iya yi ta abubuwa da ya damu jikinsu ba amma kokwallon su ba saboda wani lokaci mutum ma sai ka ga ba ka da ma kuzarin tashi kai komai a rayuwa saboda abubuwan da ka dauka wahalhalun rayuwa sun yi yawa da sauran
to me kuke fatan cimmawa da wannan taro
wannan taron an yi shi ne saboda a yi ma mutane assessment su fahimci ina ne suke da matsala a wani wuri ya kamata su nemi improvement a rayuwar su taimako sannan kuma za a taimaka mishi da tarar inda zai gano abubuwan da suka shafi rayuwar shi tun lokacin da yana yaro waɗanda su suka yi contributing to inda yake a yanzu su ne suke contributing to yawan matsalolin ma da ake samu a rayuwa ba aure kadai ba amma har da aure misali wanda ya taso ya ga gidansu ana cin zarafin iyayen shi idan mace ce za ta dauki cewa aure ya haka ne haka ya ga don haka za ta yi aure miji yana cin zarafin ta amma za ta yi dauki wani mataki saboda haka ta ga ana yi dan namiji ne kuma ya taso gidansu ya ga ana cin zarafin mahaifiyar shi so sai ya dauki cewa ai shi ne abin da ya kamata namiji ya yi idan namiji yana da iko a gidansu don haka ya kamata ya nuna shi ya isa zai nuna ikon nan zai a cin zarafin matar shi ma saboda haka ya taso ga ana yi a gidan yara suna koyon abinda suka ga uwayen su suna yi ba wai abinda uwayen su ka gaya musu cewa kuma wani lokacin ma za ki ga yaro ya taso ya ga gidansu ana wa ƴansu abubuwa amma ya ce ya tsani wa'annan halayen ya ce ni ba zan taɓa yarda in yi tolerating wannan ba idan mace ce misali amma he is saying it consciously amma unconsciously a bayan mind ɗinta ta riga ya zama mata kamar a ce shi ne normal
ta yaya yanayin halin da mutum yake kai ga yake kai ga da su zara su wani
wato wannan abu ne da yake da hanyoyi da yawa hanyoyin da za a iya dubawa a ga an samu ci gaba ta saka irin wannan abubuwan da suke damun mutane ban ne mata mata da yara a yanzu kuma abu ɗaya mata ba su da ƴancin kansu Allah ya halicce mu mata da maza ya halicce mu duka kowa da ƴancin sa ya dora maza a kan mata amma ba cewa wai mata ba su da ƴancin su saboda haka dole mata a tashi a san me Allah ya ce me addinin mu yake koya mana ba abin da aka yi wasu suka gaya mana ne ba amma mutum ya yi karatun nan ya yi karatun addini shi ne ma mafi mahimmanci sannan karatun boko dan mace ta tashi ta yi karatu ta san yadda za ta kare haƙƙin kanta ta san yadda za ta kare haƙƙin ƴaƴanta da na iyalinta ta san yadda za ta iya zama riƙe auren ta zamantakewa aure in aure ne kuma ma ba aure ne ta san yadda za ta iya riƙe kanta ta yi sana'a ta tsaya ta kare haƙƙin ta kare na jama'a yadda za a samu zaman lafiya a samu ragin abubuwan nan da suke damun mu ko irin su fiyaɗe ɗin nan da yadda ake
tuzgunawa mata wasu wasu lokuta ana hana su yin abubuwan da ya dace.
A nan za mu ta sa'aya a cikin shirin ciwon yamaci a yau, sai a tara da mu a makon da ya ke domin ci gaban wannan hirar. Mun za mu da bin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu, ke wacce ta daidaita mana sautin Julie Mathers Gresham, ki a cikin mu'azumin ku cewa a kasance lafiya.